Daga birnin Washington DC sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 1725 kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na BOY Africa da ke a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da Niya da Dalol sai tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, ni ne Sirfil Hashim kuma tare da Alheri Grace Abdul muka sake dawowa a shirin bana hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa dabban iyaye sun cire ƴaƴansu daga makarantu a yankin English na kasar Kamaru bayan da wasu mahara dauke da makamai suka kai hari wasu makarantun yankin. Sai kuma maimaicin shirin da ciki da gaskiya da zamu kawo muku. Daga nan kuma sai shirin jaridan kasar Kamaru da kuma wasu ra'ayoyi da ku masu rawu kuke turo kuke ajiye mana. Amma duk wannan sai mun fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkan da da cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdul. Shugaban Amurka Donald Trump yana shirin kai ziyara jihar North Carolina yau Laraba domin gane wa idansa irin barnar da guguwar da aka ba lakabi da Florence tayi da kuma aikin tallafa waɗanda lamarin ya shafa da ake gudanarwa. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter jiya Talata cewa kowa yana cewa muna kokari ainun game da wannan guguwa Florence kuma gaskiya suke fada 100%. Ya bayyana jami'an agajin gaggawa da sojoji da kuma waɗanda suka fara kai agaji idan bala'i ya auku a matsayin jarumai. Sai dai Trump ya kushe wa 'yan jam'iyyar Democrat da cewa nan ba da dadewa ba za su fara ƙarya suna cewa matakan da aka dauka bayan aukuwar guguwar shirme ne. Shugaban kasan ya fasata yana gani cewa karin gishiri 'yan jam'iyyar Democrat suka yi akan adadin waɗanda suka mutu a guguwar da ta auku bara a Puerto Rico domin bata masa suna. Guguwar Florence ta kashe mutane 32 ta kuma yi barna mai yawa a garuruwa da dama na jihar North Carolina inda ake fuskantar ambaliyar ruwa. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya bayyana harbo jirgin sojan Rasha da kasar Siriya ta yi a matsayin haɗari, abinda ya yayyafa ruwa kan lamarin da ka iya kawo tashin hankali da Siriya da Isra'ila. Mutane 15 da ke cikin jirgin Rasha suka mutu lokacin da Siriya ta harbo shi yayin da take mai da martani kan harin roka da Isra'ila ta kai. Ministan tsaron kasar Rasha Sergey Shoigu ya shaida wa takwaran aikinsa na kasar Isra'ila Avigdor Lieberman cewa alhakin Isra'ila ne kuma Rasha tana da 'yancin mai da martani. Sai dai Putin ya shiga tsakani ya bayyana lamarin a matsayin jerin hadira da suka zama abin takaici. Ya ce Rasha za ta mai da martani ta wajen daukar karin matakan kare jami'anta da kuma kaddarorin Siriya. Ya kara da cewa kowa zai ga irin matakan da za a dauka. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana jimamin rasa rayukan Rashawan da kuma durawa Siriya alhakin kai wannan hari. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Babban magatakardar Majalisar Dinkin Duniya ya yi na'am da yarjejeniyar da aka cimma ranar Litinin tsakanin Rasha da Turkiya ta keɓe wani yankin da aka haramta aikin soja a lardin Idlib na ƙasar Siriya, da cewa wannan zai taimaka gaya wajen shawo kan shiga aikin soji ga dangadan, ya kuma samar da mafaka ga kimanin farin kaya miliyan 3. Ranar Litinin shugaban kasar Rasha Vladimir Putin da takwaran aikinsa na kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan suka amince da keɓe faɗin kilomita 15 zuwa 20 a matsayin tudun mantsira a cikin inda halin yanzu yake ƙarƙashin yarjejeniyar kiyaye wannan tsari. Putin ya ce dakarun kasar Rasha da kuma na Turkiya za su aiwatar da yarjejeniyar da za ta sa a kawar da manyan makaman 'yan tawaye da kuma janye dukkan mayaka masu tsatsauran ra'ayi daga Idlib da ya hada da kungiyar ta'adda ta Al-Nusra Front kafin tsakiyar watan Oktoba. Majalisar Dinkin Duniya ta shafa makonni tana gargadi dangane da batun halin kunci da al'umma za su shiga a Idlib idan gwamnatin kasar Siriya ta aiwatar da shirinta na kakkaɓe 'yan tawaye daga wurin da ya kasance na ƙarshe da take da ƙarfi. Majalisar Dinkin Duniya ta yi kiyasin cewa kimanin mayaka 15,000 ne suke zaune a cikin farin kaya a Idlib a halin yanzu. Daga ƙarshe an yi garkuwa da wani limamin Krista dan asalin ƙasar Italiya a kudu maso yammacin jamhuriyar Niger kusa da kan iyaka da Burkina Faso. Hukumomin jamhuriyar da kuma ƙasar Italiya sun tabbatar jiya Talata cewa an sace Pia Luigi Macali ranar Litinin da dare daga ƙauyen Bamonga da ke tazarar kilomita 125 daga Niamey babban birnin ƙasar. Nan da nan babu wanda ya dauki alhakin garkuwa da shi, wanda ya kasance mutum na biyu dan kasashen yammaci da aka yi garkuwa da shi a kasar ta yammacin Afirka a cikin wata guda. Macali ya shafe shekaru 11 yana aiki a yankin tare da kungiyar ayyukan mission ta Afirka, wata kungiyar aikin mission ta dalika Katolika. Kungiyoyin mayaka da suka hada da Boko Haram suna karata da kayar baya a yankin na Niger da ke iyaka da Mali da kuma Burkina Faso.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, dabban iyaye a sashen Ingilishi na jamhuriyar kamar na cire ƴaƴansu daga makarantu bayan da wasu ƴan bindiga suka kai harhar a wasu makarantu suka raunata mutane da dama. Dama ƴan awarar masu gwagwarmayar ƴantar da sashen na Ingilishi a Kamaru sun gargaɗi iyaye cewa ba za su iya tabbatar da kariyar yaran ba. Ga Ibrahim Kalmasi Garba da fassarar rahoton Moki Edwin Kinzega.
Tunda asubahin ranar Talata, dubban mutanen karkara da iyaye suka fantsama cikin kurmin daji a yankin Sase, wata unguwa a garin Biyowaya da ke kudu maso yammacin ƙasar Kamaru. Suna neman ɗaliban da suka tsere bayan da ƴan bindiga suka kai hari kan kwalejin St. Joseph da daren ranar Lahadi. Mutane da dama sun ji rauni a wannan harin. Senata Charles Mbella Moki, wanda lauya ne daga sashin Ingilishi na kudu maso yammacin Kamaru, wanda ke jagorantar mutanen karkaran, ya ce sun yi farin cikin samun uku daga cikin ɗaliban.
With the assistance of some good Samaritans,
tare da taimakon wasu mutane na gari, mun gano wasu daga cikin ɗaliban da suka tsere. Wasun su sun samu raunuka, wasun su kuma sun ɗima wuta, wasun su ma ba su san inda suke ba, wasun su na saye da suturun bacci da dai sauransu. A takaice dai al'amarin na da ban tausayi da so sarai, to amma an tantance lokacin ɗaliban na sisi da ke makaranta a lokacin. Banar Okalie Bilai, gwamnan yankin kudu maso yammacin Kamaru, ya ce wasu ƴan bindiga ne waɗanda ba a san ko su waye ba suka kai hari kan makarantar da ɗalibanta da kuma ma'aikatanta. Ya ce wasu daga cikin yaran masu shekaru kama daga 9-17 an sassare su da adduna, wasu kuma an harbe su da bindigogin toka, to amma abin farin ciki babu wanda ya mutu. Bayan wannan al'amarin, iyaye sun janye ƴaƴansu daga makarantu waɗanda ke ɗauke da ɗalibai sama da 500. Wasu makarantun kimanin 6 a sashin na Ingilishi sun yi kira ga iyaye da su tafi da ƴaƴansu gida. Wasu iyayen ma da kansu suka yanke shawarar kwashe ƴaƴansu. Wani malami mai suna John Nlom, wanda ya kwashe ƴaƴansa uku daga kwalejin St. Joseph da ke Sase, ya ce bai yadda da tabbacin da gwamnan ya bayar cewa ɗaliban za su samu kariya ba.
The governor himself who is saying that people should stay back.
Shi kansa gwamnan wanda ke cewa kar mutane su gudu saboda wai akwai kariya da sojoji masu kare shi ke kai komo. Shin sojojin za su iya kare kowa? Saboda haka ni ban gane ba, ya kamata in gudu.
That's the reason why I cannot stay, I have to leave.
Ministan ilimin makarantar secondary Professor Naloba Lyonga na kira ga hukumomin makarantun da ke wuraren da ba su fuskantar hadari da su dauki ɗaliban da ke gudun hijira ko da kuwa azuzuwansu sun cika. Makarantu akalla 70 aka kai wa hari tun bayan da aka fara tashin hankali a sashin na Ingilishi na kasar Kamaru a shekara ta 2016, lokacin da malamai da lauyoyi suka yi zanga-zanga kan tilasta amfani da harshen Faransanci a kasar wadda ke amfani da harsuna biyu a hukumance. Yan aware sun dora daga nan, inda suka shiga gwagwarmayar kirkiro kasa mai amfani da harshen Ingilishi, don haka ita kuma gwamnati ta kaddamar da yaki a kansu. Akalla mutane 300 ciki har da sojoji da ƴan sanda 130 sun mutu da dama kuma sun bace.
To madalla, gaida Ibrahim Kalmasi Garba, kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka.
Bawa kasandani kanan alizaki lalla raba mai mota dojo kanan alijan yaro da san kalife na daraba Kanada Badi, the Shida Al Hadiyalu, Kamida Umaru Halima, Udona Al Hadiyamanda, the Shida Dahinanana, Uta Inabadadi, Kamana Kundurumama, Nathani Yu Aladi Kansi, the Shida Tukitando, Maikanu Maisaji. Tanya dam batu reposta, dasi da bawa na posta. Wa anda si kasakan si, suka di sabi udai udai, basuh halam babang. Ta inya hobi sahaya kanang adik.
Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC wanda yanzu agun muke cewa karfe 3:12 na dare ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya gabata ne muka fara duba batun zargin da bako wazir Abba Kyari ya yi wa shugaban ma'aikatar fadar shugaban kasar Najeriya Malam Abba Kyari wanda ya ce da yardar Malam Abba Kyari ya zuba kudi a asusun banki na wani mai suna Sani Ado dan kafa alƙalamin samun kwangilan motoci kira hilal ga fadar gwamnatin Najeriya. Amma bayan fitowar kungilar bai samu ko sisin kobo ba kuma ya tsinci kansa a hannun jami'an tsaron farin kaya da ake kira DSS. A shirinmu da ya gabata mun ji yadda fadar shugaban Najeriya ta fito ta musanta wannan zargi ba tare da ta gura da kowane irin bincike ba. Ta kuma ce a cikin kasafin kudin shekara 2016 da 2017 babu wata kungila sai gashi cibiyar nazarin rahotannin 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa International Center for Investigative Reporting ta wallafa takardar kasafin kudin shekara 2016 a shafinta na yanar gizo da ke nuna cewa tabbas akwai kudi da aka ware na siyan motoci ciki har da kirar Hilux. A yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a makon da ya gabata inda bako Waziri yake ba mu labarin yadda badakalar ta kasance. Suna Nasir Fil Hashim Kumel, ku biyo mu cikin shirin.
Zai ba mutane mamaki idan misali a ce kamar shugaban ma'aikata na fadar shugaban kasa zai ba mutum aiki, menene kuma ya kawo har sai an bada wasu kuɗi kafin a bada wannan aikin?
To ni baki ne a yin kungila saboda ban san kan kungilan ba. Shi daga farkon ma ya gaya min supply contract supply Toyota Hilux na abinan ne za mu siya. To inda supply ne koda ni ban yi karatu ba koda ban san waɗansu abubuwa na kungilan ba, amma dai in aka ce supply za a ba da kudi ne ka je ka saya kayan ka dawo da shi sai abinda ya saura sai ka rike ribanka. To amma yanda na amince da shi kuma yanda na yarda da shi, don koda ya je gida, koda ya je gadana na babana, in mahaifina yana kan taburma, abba kyari ba zai zauna kan taburma ba, sai dai ya zauna kasa. To saboda haka na yi respectin nashi fiye da yanda ake zoto, kuma na yarda da shi amanan tsakanin mahaifina, don ya yarda da mahaifina. Duk garin bama sun san mene halakan abba kyari da mahaifina, kuma koda an je fadan sarkin garin bama, shehun bama, shi ya san mene halakan tsakanin abba kyari da mahaifina.
Wato ba mu labari, wato abinda dama za a fi so a sani, kuma ita ma fadar shugaban kasan ke mamaki a ce mutum irinsa wanda in yana son ko miliyan nawa ma zai samu, amma wai a ce wai ya ce ka rika bada wasu ƴan kuɗi watakila a wajensa fa, waɗanda wasu fi naira miliyan a ƙarshe gaba ɗaya ma 29 ba, shi ne ake tambaya.
To ni shi ya yi directive na in sa kudaden na a cikin account na Sani Ado. Abinda na ba wa Sani Ado hand to hand 4 million ne, sauran duka na sa a cikin account, don in suna so su san tabbacin wannan sai su nema waye ne shi Sani Ado, kuma ko an sa kudin na a cikin account ne ko ba a sa ba, sai a je a duba. Na daya kenan. Na biyu kuma lokacin da na doke kara zuwa EFCC, ai EFCC tana sani da magana. Me ya sa, me ya hana su yin bincike akan wannan case din?
Daga nan bayan an yi ta sa waɗannan kuɗin da suka kai waɗannan naira miliyan 29 ajiyar banki ta dosani da kuma miliyan kamar 4 da kace ka bashi hannu da hannu, akwai takardun banki na Taylor na shaida cewa ka sa waɗannan kuɗaɗen?
Ina da su duka, kuma akwai su a wajena, kuma akwai a wajen EFCC duka tailolin da na sa kudin duka. Waɗansu kuma na yi transfer, waɗansu kuma na je na sa directly zuwa account na Sani Ado, kuma waɗansu na ba ma abokaina account na Sani Ado sun sa kudaden a cikin account na Sani Ado.
Akan cewa za a samu wata gara basa ko riba daga baya.
To in Allah ya sa, Allah ya ba mu wani abu a ciki, ni kuma sai in ba su abin da ya dace, don duka mu samu alheri, kuma mu samu ci gaba, kuma mu san muna da babban yaya wanda zai taimake mu, kuma zai taimake kasar mu.
Ka ba mu labari yadda bayan waɗannan kuɗaɗen duk sun shiga ana jiran kwangilar siyo motoci ta fito, to sai ya akai?
Na ji shiru, sai Sani Ado ya kira ni ya ce fa an riga an biya kuɗin nan. Kuɗin nan kuma miliyan 300 ne da 772,000 abin da aka biya wannan kuɗin. To ban san account da aka sa ba. Shi Sani Ado shi ya ranta min miliyan 2,500,000. In akan Allah ya sa mun samu wannan aikin, ni kuma zan taimaka masa wani abu a ciki, amma kar abba ya san abba kyari ya san ya bani kudin nan, kuma na gaya masa wannan sirri. Shine abin da muka yi da shi Sani Ado. Shine na gane cewa an biya kudin nan. Sai na fara biyon shi a hankali a hankali. To abin da ban samu nasara hakan ba, na sa mutanen gida sun yi masa magana, sai dai ya yi min alkawari ya ce karshen watan ko karshen satin nan ya dinga ce mun da, amma bai bani haƙƙi nan ba. To mutane masu basu suka har sun doke ni, sun kai ni zuwa DSS anti-robbery squad crack a Borno ma, har na yi kwana biyu wajen can, an yi min wulakanci sosai a wajen. Sai da ƴan uwana sun zo sun biya wajen su kudaden kafin an bani an bada ni bailin. To na fito na kira shi a waya, ya ki daga waya nan, na tura masa sako ya ki yayi responding. To ina biyo shi shiru ban ji komai ba. To sai na tashi na iso zuwa Abuja, na zo EFCC. Sai akwai wani abokina wanda muke tarayya da shi a unguwanmu, Kanin Ibrahim Mago. Sai shi na same shi, nace ya zan yi in samu in ga chairman EFCC dan wankan? Sai ya ce a'a, mene ya faru? Nace gashi abin da ya same ni. Saboda haka ni ba na so wannan sirri ya fita, tunda shi kuma babban mutumi ne saboda haka ya kira wannan dan uwa nan ya bani haki na yayi masa magana ya bani haki na yace inda haka ne akwai wanda yaron aikin shi wanda yana ji da shi sosai a EFCC Bashir Abdullahi sai zan hada ka da shi ka je ka same shi sai zai ma wannan aikin to sai na yi so zuwa Abuja sai na zo na samu Bashir Abdullahi a office na shi a block C a EFCC headquarter sai na yi masa bayani abubuwan da ya faru duka sai Bashir din ya ce min to sai in je rubuta partition akan Abakarin in zo in yi so meeting bayan da na yi so meeting shi zai mun follow up to daga na fita kuma sai na yi so zuwa gida daga yamman kuma Bakarin ya kira ni ya ce ni na kai karan shi zuwa EFCC ina so in tona masa asirin da muka yi da shi ya zan zo in yi masa haka na ce to
yayi ya samu labarin ka je EFCC tunda ba mai gani har hanji bane shi
to na san tun farkon ya ga mun mutane wanda na karba ba su kansu in sun yi min magana ko sun takura ne sai ko da sun kai ni EFCC shi yana da connection a EFCC zai yi solving issue din nan to ni kuma ban amince hakan nan ba sai da na je wajen ne tukun sai da Diamond ya kira ni sai na tabbatar cewa akwai wani abu a sakanin su na tabbatar hakan to tunda ban haka ba ni ban san kowa ba a EFCC sai ne Bashir Abdullahi shi ma farkon ganin shi ne na a lokacin da na je shine farkon wanda na sani a cikin EFCC to maganan nan kuma sakanin ni da shi Bashir din ba wani wanda ya san maganan nan ko da mutane gida ban ga musu na je EFCC ba to dole zaka ce Bashir ya kira shi yayi masa magana akan hakan kuma daga baya abun ya zo ya tabbata haka ne Bashir yana aikin Abakar a EFCC na tabbatar da hakan to sai na yi so zuwa gida sai shi abban ya kira ni ya yi min magana sai ni kuma na ce to ya bani haƙƙi na in baya so wani abu ya shiga tsakaninmu tare da shi to shi kuma ya yi min alƙawari zai bani haƙƙin amma shiru
bakin abinda lokaci ba mu damar kawo muku kenan a wannan shirin sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa inda za mu daura daga inda muka tsaya haka kuma muna mika goren gayyata ga duk mutanen da aka ambaci sunayensu a cikin shirin domin ba su dama su faɗi nasu bangaren musamman ma Mallam Abba Kyari shugaban ma'aikatan fadi shugaban Najeriya yanzu amaryar Nasiru Adamu Elinkaya ni Sarfila Hashin Gumul ke cewa mu kasance lafiya
Toma Adullah sai a biyo mu cikin shirinmu na safiyar Litinin domin sauraron ci gaban wannan shirin yanzu kuma ga Awul Garba da sharhin jaridan kasar Kamaru.
Dan fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Kamarun Info anda babban labarin da yake nuni da cewar gwamnatin jihar Kudu maso yammacin kasar Jamhuriyar Kamaru Okale Blai ya haramtawa al'ummar da suke zaune a wannan bangaren yin hijira zuwa magwabtansu da irin barazanar da suke samu daga wajen dan awarin kasar sai kuma jaridar Kamarun Tribune anda ita kuma ta labarta mana cewar shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Biya ya bude guraben horas da matasan kasar sana'o'i domin su rike kansu da kansu kar su dogara ga gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridar Emergence anda ita kuma shirya mana cewa kasar Faransa suna kokarin yayewa shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru baya a yayin da ɗan bangaren ɗan awarin kasar Jamhuriyar Kamaru suka hana musu shiga wannan bangaren domin kwasar irin albarkatun da kasar take da shi sai kuma jaridar Le Jour ita kuma ta labarta mana cewa mazauna a jihar Marwa kasancewar za a fara gudanar da yakin neman zabe a kasar na neman kujerar shugaban kasar a ranar 24 ga watan Satumba 2018 din nan yanzu dai suna jiran Mr. Biya ya je bangaren nasu domin ganin cewa zai sake musu wadansu alƙawura na shekaru 7 masu zuwa sai jaridar Le Message anda ita kuma ta hango mana cewar gwamnatin Mr. Biya tana cikin halin ni'a su kasancewar irin rikicin da ake fama da shi a bangarorin ƴan awarin kasar Jamhuriyar Kamaru sai jaridar Chat Info ta kasar Jamhuriyar
jami'ar Chadi an da ta nuna mana cewa shugaba Idris Deby Itno ya ziyarci wani taro da matasa suke yi don karawa junan su ilimi. Idris Deby ya yi musu bayani cewa matasan su yi kokari na shatawa kansu hanyoyin inganta rayuwarsu da kansu domin gobe. Sai jaridar Gabon Review ta kasar Jamhuriyar Gabon an da ita kuma cewa ta yi hukumar zaben kasar Jamhuriyar Gabon din tana ci gaba da tantance yan takara na zaben da za a gudanar na Emily sun dokoki da ma kananan hukumomin kasar a ƙarshen wannan watan. Sai jaridan Journal de Brazzaville an da ita kuma ta ce hukumar shari'a ta kasar ta gurfanar da waɗansu yan kasar Faransa guda biyu waɗanda ake zargin su da cewar sun yunkurin halaka wani dan adawan kasar. Za mu kammala shirin jaridar namu ne da jaridar Set to Set ta kasar Congo Demokradiya an da ita kuma tana mana cewar yan adawan kasar sun ce za su kira wani babban taron su a birnin Kinshasa don bayyana wa duniya manufofin su ranar 29 ga watan Satumba 2018 din nan. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
To a gaida Awal Garba, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke kira ta waya kuna ajiye mana bisa na'ura.
Assalamu alaikum sashin Hausa na Amurka, America gaba gaba na Alhaji Musa Abubakar zuwa cikin Najeriya. Kuna son uwa ta kan Najeriya bayani ko kuma ta inta. Shin sanatocin da muka ba da lokacin Muhammadu Buhari ko kuma a wannan shekara da muka ba da shi sanatocin cikin sanatocin duk da yana shekara uku sanatocin jihar Kebbi ko kuma sanatocin Kano ko kuma sanatocin Jigawa ko kuma sanatocin Bauchi ko kuma sanatocin Benue ko kuma sanatocin Jos ko kuma sanatocin Yobe ko kuma sanatocin Taraba ko kuma sanatocin nan Sokoto ko kuma sanatocin Zamfara ko kuma sanatocin da faɗi na Najeriya nan da muka ga ba. Ina son don Allah a tambaye musu aikin mu sun kai mana sanatocin Najeriya mu sun kai mana a Najeriya.
Sashin Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum, kuna magana da Abdulhamid daga nan garin Jalingo. So ina muku fatan alkhairi. Da farko ina son in bada sako na akan abubuwan da suke faruwa a siyasa namu ta Taraba. Wannan in gaskiya ina bada gudunmuwa na akan yan siyasan mu na Taraba musamman ma na jam'iyyar APC. Gaskiya su haɗa kansu su yi ƙoƙari su fitar da ɗan takara guda ɗaya, amma in sun tsaya mafaɗa tsakanin su sannan wallahi ba sai fara sai farmar da mai ido ba wannan zaben mai zuwa.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu Mishayi daga garin Garbuce da kuma kuma ta bani ja Taraba ta Najeriya. Kamar yadda kuma suka fadar jama'a da suka halaka a ambaliyar ruwa ta Bana, hakika kuma ambaliyar nan muna ganin yana ƙara ci gaba ne ba wai bayan ki ba ganin ana yi kuma gudun neman ruwa. Muna fatan gwamnati da kuma hukumomin lafiya da kuma hukumomin agaji za su agaza dukkan waɗanda wannan ambaliyar ruwa ya shafa domin a ga an ceto su cikin gaggawa. Da fatan Allah ya ji kamar da suka yi jami waɗanda ba suka samu rauni da ba suka yi asara, Allah ya maida musu.
To madalla, kafin mu kai ga ƙarshen shirin, ga alheri ta dawo mana da takaitattun labaran duniya.
Kake shugaban Amurka da Kamala su da kai ziyara jihar North Carolina yau Laraba domin gane wa idan su irin barnar da guguwar da aka ba lakabi da Florence ta yi da kuma aikin tallafa waɗanda lamarin ya shafa da ake gudanarwa. Trump ya rubuta shafinsa na Twitter jiya Talata yana cewa kowa yana cewa muna kokari dangane da guguwar Florence kuma gaskiya suka faɗa 100%. Ya bayyana jami'an agajin gaggawa da sojoji da kuma waɗanda suke fara kai agaji idan bala'i ya auku a matsayin jarumai.
To madalla, masu raro a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdul ta na gabatarwa, sai kuma Salaman Abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Daryl Smith. Ni Sarfili Hashin Guman nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.